بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني المسلمين، أولا مسلاتي مسجد السنة أنا غارين فنتوا jihar Katsina Najeriya, da waɗanda suke jin mu daga kusa ko nesa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci, tahiyatan min indillah mubarakatan tayyiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki, godiya maras iyaka, godiyar da ba ta karewa kuma ba ta yankewa, wanda ya cika mana ni'imominsa ba za su iya kidayuwa ba ballantana su lissafu. Sa'annan ina godiya ta girmamawa da jinjinawa ga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suka yi sanadiyar haɗuwata da ku a wannan wuri mai albarka. Musamman kuma ina jin nishadi da annashuwa wanda ya gabatar da ni babban abokina Sheikh Ishaq Umar Abdallah, wanda shi kuma ya gabatar da ɗan uwansa, kuma ɗaya kasurgumin abokin nawa Dr. Ismail Salisu Abdullahi, wanda a sanadiyarsa na fara taka kafa a wannan gari na Funtuwa shekaru 24 da suka wuce. Na fara zuwa garin nan 1997, kuma to ya ma wuce 24 ko? A wannan shekara muka kulla abota da shi Sheikh Ishaq, abota ta alkhairi, wanda tana ɗaya daga cikin abota da ba zan manta da ita ba, kuma nake fata Allah madaukakin sarki ya sa wannan abota ta amfane mu a lahira. Musamman kuma ya so sa mun inda yake mun kaikayi yayin da ya tuna mun da zaman alkhairi da tafiyar alkhairi tsakanina da shi babban abokina Sheikh Ismail, a ɗaya daga cikin tawaga mafi alkhairi da na taɓa shiga a duniya, tawaga ta karatun Alƙur'ani, da kamar yadda ya faɗa a waccan shekarar ta 1997 da muka wakilci Najeriya a gasar karatun Alƙur'ani ta duniya a garin Makkatul Mukarrama. Allah ya sa kamar yadda ya faɗa, muna godiya ga Allah. Allah ya ni'imta mu da samun aka karrama mu ta hanyar buɗe mana ɗakin Allah mai alfarma, ɗakin Ka'aba. Muka shiga kuma muka yi sallah ta kowace kusurwa. Muka yi sallah ta gabar da yamma da kudu da arewa, saboda idan kana cikin ɗakin Ka'aba ko ina ka kalla yayi, sai muka ce to bari mu ɗana ta ko ina. Kuma muka yi alkawari kowa zai roƙi abin da yake so. Wannan shine abin da abokina baya so in faɗa. Kowa ya roƙi abin da yake so, kuma wallahi muna godiya ga Allah, babu wanda Allah bai bashi abin da yake so ba. Mu biyar ne a cikin wannan team din a lokacin ƙarƙashin jagorancin Sheikh Abubakar Riba daga jihar Kebbi da Goni Sadiku Siddiq daga jihar Zamfara da Goni Fadlu Sabiu Kura daga jihar Kano da shi Goni Ismail Dr. Ismail Salisu Abdullahi daga jihar Katsina sai ni kuma dan autan su daga jihar Bauchi. Kowa ya roki Allah abinda yake so a cikin ɗakin Ka'aba, kuma kowa Allah ya bashi. Ni dai abinda Allah ya bani ina faɗa, amma shi abokina ina ce menene shin Allah ya baka abinda ka roƙa, shi ya san Allah ya bashi, amma ina so ku tambaye shi menene abinda ya roƙa Allah ya bashi. Allah ya ƙara albarka. Wannan muhadara muhadara ce da ba a yi mata wani shiri na musamman ba, saboda na tambaye shi Sheikh Ishaq cewa akan me yake so mu yi magana, ya ce kofa a buɗe take, duk abin da nake so in faɗa, amma dai in faɗi alkhairi. Don haka tunda dai an bani dama, ina gani a cikin ayoyin nan da Allah Rahman nan ya karanta a cikin suratu Al-Infitar, ya karanta ayoyin da daga cikin su Allah madaukakin sarki ya ce, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ko fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Allah yake a cikin waɗannan ayoyi ya kai ɗan Adam, me ya ruɗe ka ne akan Ubangijinka, Ubangijinka mai karimcin nan, wanda Allah daga cikin karimcinsa a gare ka khalaqa, shi ya halicce ka, fasawwa kuma ya ƙera halittarka ya maida kai tsayayye kyam, fa'addalak kuma Allah ya daidaita ka, fi ayi suratin ma sha, a irin surar da ya so shi rakkabaka, akan haka Allah ya gina ka. Akwai fa'idoji da yawa a cikin kowace aya a cikin Al-Qur'ani, amma fa'idar da ta zo mun a yanzu shine, shin muna ɗauka cewa Allah ya karrama mu? Shin muna ɗauka cewa da Allah ya ce bi rabbikal karimin ladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalaka fi ayi suratin ma sha, Allah ya halicce ka ya daidaita ka kuma ya ajiye ka a surar da shi haka yake so ya ganka, shin kana ji cewa Allah ya maka karimci da ya yi ka a matsayinka na bil adama, ya yi ka a matsayinka na musulmi, ya yi ka a matsayinka na ɗan Afirka, ya yi ka a matsayinka na baƙar fata, ya yi ka a matsayinka na ɗan ƙasa kaza, mu yanzu a nan 'yan Najeriya, shin kana murna kana gani Allah maka karimci da ya sa ka zama ɗan Najeriya? Wannan shi ne darasinmu a yanzu. Kowane mutum da yake jina, ba zan yi magana a kan Najeriya kaɗai ba, tunda ba 'yan Najeriya kaɗai za su jini ba, amma mafi yawa cikin waɗanda za su jini baƙaƙen fata ne irina, mafi yawa cikin waɗanda za su jini 'yan Afirka ne irina. Shin kana ji cewa Allah ya maka karimci da ya so ya ganka a baƙar fata, kuma ya halicce ka a baƙar fata, kuma ya halicce ka tsatson ka ɗan Afirka, kuma a lahira ma za ka tashi a matsayinka na ɗan Afirka baƙar fata? Shin kana godiya ga Allah kana gani Allah ya maka karimci, ko koma baya ne a gare ka da Allah ya yi ka ɗan Afirka, ko koma baya ne a gare ka da Allah ya yi ka a matsayin baƙar fata kuma ɗan Najeriya, ɗan Ghana, ɗan Nijar, dan kamaru dan koma wata kasa ce daga cikin kasashen da Allah ya yi ka ko kuma tushen ka asali idan yanzu ba a kasar ka kake zaune ba shin kana godiya ga Allah idan ka shiga cikin farar fata ko jar fata sai ka gansu halittar su ta yi daban da taka ko kuma aka ce sunan kasa kaza shin kana jin alfahari da godiya ga Allah cewa kai dan Afirka ne kuma kai dan kasa kaza ne to haka wannan darasi na mutaken sakishin kasa ni yanzu a matsayina na dan Najeriya ina godiya ga Allah madaukakin sarki da Allah ya yi ni dan Najeriya ne kuma wallahi ba na faɗa saboda wannan lecture bane duk wanda ya san ni ya san ina alfahari kuma ina godiya ga Allah da na zama dan Najeriya yana ɗaya daga cikin abu da yawa da aka saba ji dan Najeriya yana cewa idan Allah ya so ya jarrabe ka sai ya yi ka a Najeriya to jarabawar Allah kala biyu ce akwai jarabawa mai kyau bala'an hasana akwai jarabawa mai muni to ni a wurina jarabawa ce mai kyau da Allah ya mun ya yi ni bakar fata kuma ya yi ni dan Afirka kuma ya yi ni dan Najeriya kuma wallahi ni ban taba zuwa wani wuri in ji cewa ina jin kaskanci saboda ni dan Afirka bane kuma ban taba zuwa wani wuri in ji kaskanci saboda ni bakar fata bane waɗansu mutane farare ne sun fi ni saboda su farare ne sun fi ni saboda su larabawa ne sun fi ni saboda su turawa ne ko kuma saboda su ɗan Asia ne ni kuma dan Afirka ko sun fi ni saboda su jikinsu fari ko ja yana kyalli kamar da madara aka yi su ni kuma kamar da gawayi aka halicce ni wallahi ina godiya wa Allah kuma ina jin daɗi akan wannan shi yasa nake so in gaya muku dalilai na ko za ku yi tarayya da ni bayan kun ji wannan lecture shin kuma za ku zama masu kishin ƙasa kuma masu ganin cewa Allah ya karrama ka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakabaka ina so mu sani da farko abinda ake nufi da kishin ƙasa shine ka ji a ranka cewa kana godiya wannan a harshen musulunci kenan kana son ƙasar da Allah ya halicce ka a cikin ta ba don saboda alakar ka da mutanen ƙasar ba don saboda alakar ka da ita ƙasar ba sai saboda alakar ka da Ubangijin da ya halicci ƙasar kuma yace anan nake so ka fito Allah bai taba yin kuskure ya ajiye wani a inda bai dace ba kamar yadda Allah bai taba yin kuskuren ya halicci wani ya bayyana a zamanin da bai dace ba wannan zamanin da muke ciki na ƙarshen zamani shine dai zamanin da ya dace da mu saboda Allah ya fi kowa sanin wani zamani ne ya dace da mu shi yasa ya kawo mu a cikin wannan zamani sannan a cikin wannan zamanin namu muna da yankuna na nahiyoyi guda shida a duniya wannan nahiyar tamu da Allah ya halicce mu a cikin ta Allah ya fi kowa sanin cewa ita ce tafi kowace dacewa da mu sannan a cikin wannan nahiyar kuma kowa Allah ya bashi kasar da za a halicce shi a cikin ta iyayensa da kakanninsa ƴan tsatsun wannan kasar ne to Allah ya fi kowa sanin cewa nan wurin shi yafi dacewa da kai shi yasa Allah ya yi ka ka zama dan kasa kaza wannan launin na fatar jikinka Allah ya ce yana daga cikin ayoyinsa na nuna abin mamaki da ya nuna kudurarsa akan a gode masa kuma a bauta masa a kuma kadaita shi da bauta shine yanda Allah ya yi mu mabambanta a wajen surar halittar mu mabambanta a wajen launin fatar mu wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum Allah ya ce yana daga cikin ayoyin Allah yanda harsunanku yarukanku suka bambanta kuma yana daga cikin ayoyin Allah da suke nuna kudurarsa da wahdaniyarsa shine yadda ya bambanta ku a launin fata. Wannan yana da alaka da Allah ya ce shine Al-Karim, don haka ya karrama ka da ya ajiye ka a wuri kaza, babu wani da zai iya maka karimci irin wannan, domin Ubangijinka shine Al-Akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. To wannan Ubangiji Al-Akram, daga karimcinsa ba wanda zai iya canza wannan karimci ya maida kai dan wani wuri, kuma duk inda ka je tushenka da tsatsonka shine nan inda Allah ya fara halittar ka, kuma ba za ka taba iya rabuwa da halittar ka ba da tushenka. Allah madaukakin sarki ya ce ya halicce mu kasashe kasashe, nahiya nahiya, kabila kabila, saboda da haka ne za mu fahimci juna, amma gaba ɗaya duniya tushen mu ɗaya ne. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ubangiji ya maka karimci da ya halicce ka, ka bambanta da farar fata, ka bambanta da ɗan ƙasar Turai ko nahiyar Asiya, sai ka zama ɗan Afirka. Sannan kuma kai kuma wanda ya fi girma a wurinka shine wanda ya fi komawa ga Allah ya ji tsoronsa, ya bauta masa ta irin yadda ya dace. Inna akramakum indallahi atqakum. Ba a gane bambancin mu wai don saboda ni ɗan ƙasa kaza ne, ba wannan shi yake nuna waye ko wani a cikinmu ba. Ba a gane wanda ya fi wani a cikinmu saboda launin fatarsa ya fi wani kyau. Ba a gane ko ba hanya ce ta gane waye ko wani ba, la'akari da ƙasar da ka fito ko nationality ko citizenship ɗinka. A'a, abin da yake tabbatar da girmanka shine waye fi kyakkyawar alaka da Ubangiji. Saboda haka bari mu ji me Allah madaukakin sarki ya karantar da mu a addinin musulunci akan son inda ka fito, da kaunar kasar ku, da kaunar al'umar ka, da kuma son ka ji an jingina ka ga garin ku da kasar ka da al'umar ka da tushen ka. Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da tushensa ya zama cikin kasashen Larabawa a garin Makka, kuma ya tashi a wannan gari bayan an haife shi a ciki, ya yi samartakarsa har ya gama ya shiga dattijantaka duka yana garin. Bai taba kaura daga garinsu ya koma wani gari ba, kuma bai taba fatar ko ya ji sha'awar yana so ya bar garinsu ba. Wannan garin nasu a wancan lokacin yana daga cikin garuruwa waɗanda suke da koma baya a fuskar tattalin arziki, suke da ci baya a fuskar abubuwa na more rayuwa, suke da ci baya a wayewa na civilization, suke da kuma ƙarancin abubuwa da ɗan adam ke bukata wanda suke da ban sha'awa na kayan arziki. Wannan ƙasar da aka haife shi a cikinta, annabi Ibrahimu alayhi salam shi ya fara taka ƙasar, sannan kuma ya ajiye iyalansa bisa umarnin Allah a kansu zauna a nan. Amma shi da kansa ya ce, ya Ubangiji, wannan gari da na ajiye iyalaina a ciki, ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. تند داكينكا انان يكي نا اجي ايالينا اما كاسن نان ورين كوري ني وندا بايا دا كاين تيراي بلانتنا اسامو تشي مكا دا كاين مرمري. مكا بتا شهرا با دا سامون ابوبوا نا موري رايوا دا كاين مرمري. مكا بتا شهرا با دا ارزيكي sai dai arzikin a samu a wani wuri a kawo cikin gida, shi yasa Allah yace awalam numakkin lahum haraman aminan yujiba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Allah yace sai dai a debo arzikin daga wani gari a kawo maka. Mutane kuma garin ba gari ne na zaunan jama'a ba, sai dai mutane su zo. Annabi Ibrahim yayi addu'a yace Allah ka sa mutane su kwarara su zo. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi. Sannan Allah ya sanya garin ya cusa wa mutane son su zo, ba wai don saboda asali gari ne na zaman mutane ba. Wa iz ja'alna albayta masabatan lin-nasi wa amna. Wannan garin duk da halin da yake ciki da ci baya wanda ba gari bane babba a duniya, shi yasa lokacin da aka tayar da Annabi sallallahu alaihi wasallama, Banu Isra'ila suka rika korafi suna cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim. Me yasa ba za a tayar da Annabi daga manya-manyan garuruwa ba sai daga dan wannan garin? Saboda ka garin ba komi bane. Wannan duna ba ku misali ne ka gane. Kana iya ka tashi ka samu garinka ba komi bane a wurin kowa, amma kai a wurin ka garinka ya maka saboda anan Allah ya halicce ka. Duk da yanayin da Makka ke da shi a wancan lokacin, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gode wa Allah da zamansa a garinsa. Wannan garin nasa yana yanki na gabas ta tsakiya, yana daga cikin yankuna mafi tsananin zafi da rashin jin daɗin zama a duniya baki ɗaya. Yana daga cikin garuruwa da suke da ƙarancin samun wurin hutawa saboda ba inuwa ba bishiyoyi. Yana daga cikin garuruwa da suka fi ko'ina kwazazzabai da duwatsu waɗanda bayan zafi na rana su suna ɗaukan zafi. Yana daga cikin garuruwa da babu albarkatu na noma. Duk wannan yana daga cikin halin da Makka take ciki. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama rayuwarsa da Allah ya yanke masa a Makka, mutane suka ki karɓar saƙonsa, suka kuma hana shi sakat da ƴancin addininsa, kuma suka nemi lafiyarsa da dukiyarsa da ransa. Wannan yasa dole ya tashi zai bar ƙasar, ba don yana so ba. Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yarda a gare shi ya rawaito abinda ya ji akan fitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Makka, yace sai da ya hau dutse ya juya ya kalli garin Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma afyabaki balada, ba wani garin da yafi ki dadin zama. Talibai yadda Makkan take, amma yace duk inda zan je a duniya ba inda yafi ki dadin zama a wurina. Wa ahabbaki ilayya, kuma duk duniya ba inda zan je inda nafi so sama da nan. Yace walaula anna qaumaki walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghayraki. Yace inda ba don mutane na ne da kansu ɗan uwana suka hana ni sakat da zama a nan cikin garin nan ba, yace wallahi ba zan zauna a ko ina a duniya ba sai ana. Wannan shine ma'anan ma garraka bi rabbikal karim, ubangijinka mai karimcin da ya halicce ka ya daidaita ka a yanda yake so kuma a inda yake so. A nan ƙasar taku a nan Allah yake so ya ganka. Inda wani wuri ne yafi dacewa da kai, da ba sai ka tambaya ba, da yanzu a can kake. Me zai sa Allah ya ajiye wani a wata ƙasar ya je na alfahari yana jin daɗi, kai baka ji daɗi da taka ƙasar ba? Me yasa mu ɗan ƙasashenmu na Afirka da yawa muke jin cewa ba ma son Afirka, kuma ba ma ma so mu ji an jingina mu ga Afirka? Wannan al'ada ta sa muna sawa waɗansu ra'ayi da cusa musu cewa mu da kanmu ba ma son ƙasarmu, ya za a yi wasu su so ƙasar? Shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaji irin kara da yayi wa garinsu. Wannan garin nasu fa duk da abin da mutanensa suka yi masa har sun kore shi a garin, amma laifinsu bai shafi garin ba, laifinsu bai shafi kasar ba. Kai a kasar ku saboda ba'a da kirki, a kasar ku saboda ba'a da adalci, a kasar ku saboda babu abu sai yasa ka tsani kasar. A'a, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu wani mutum dan kasa da mutanen kasa ɗin uwansa suka cuce shi, suka ci amanarsa irin abinda bayan alherin da ya ka musu, irin abinda mutanensa suka yi masa sallallahu alaihi wasallama, amma bakin jininsu bai shafi kasar ba. Shine ya bar kasar tasa. Allah ya ga kunci da damuwar da yake da shi akan Makka, shine Allah ya saukar masa da aya da za ta kwantar masa da hankali. Yace da shi, innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad. Hakika Allah da ya saukar maka da wannan alqur'ani kuma ya farlanta maka ka isar da shi, wanda a sanadiyar hakan yasa aka kore ka a garin ku har kake bakin ciki, laradduka ila al-mawdi'i alladhi minhu ukhrijta. Allah zai maida kai wannan kasar taka, wata rana zaka koma. Sai manzon Allah sai ne ji dadi da ji cewa ashe ba ya rabu da Makka har abada bane. Ya isa garin Madina, sai Allah ya ce an canza maka citizenship, yanzu ka zama dan Madina. Sai ya karba, wannan kuma yana nuna mana kana iya kana kasar taku saboda wata bukata ta addini, ko ta bukata ta rayuwa, ko ta neman arziki, ko neman abinci, ko neman inda ake da zaman lafiya, kai hijira ka gudu ka tafi wata kasar, amma kar ka manta da kasar ku. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama inda yaje din kuma sai bai musu bakar addu'a ba, saboda shi ba dan kasar bane. A'a, tunda yazo sai ya karbi yadda Allah ya bashi, sai ya canza citizenship ya koma dan Madina. Shi yasa duk lokacin da yaje Makka, duk da haifaffen Makka ne kuma akwai gidan gado a Makka, amma in yaje Makka kasar yake yi saboda yanzu ya zama dan Madina. Zamansa a Madina yasa sai ya rika yin addu'a wa Madina, Allah ya yi mata albarka, tunda yanzu anan Allah ya nuna za a ci gaba da zama. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yin addu'a, Allahumma ja'al bil madinati bi'fai ma bi makkata min al baraka. Yace Allah ka sanya ninki biyu na albarkar da ka sa a Makka, ka sa irinta a Madina, saboda a Madina mu ma mu samu arziki. Amma duk wannan fakar ku dauka ya manta da Makka, bai manta da gida ba. Wannan kuma don ya nuna muna da yawa daga cikin ƴan uwa ƴan Afirka a kasashen duniya da yawa, kasashen Larabawa, kasashen Turai, kasashen Asiya da sauran kasashe a duniya. Ko ina kake, kar ka manta da gida, nan ne gida kuma nan ne gatarka. Kuma ya kamata ya zama a cikin zuciyarka akwai nisan din gida da tunanin yaya mutanen gida suke ciki. Duk yadda kake, akwai baffa da kawu, akwai inna da goggo, akwai kaka da kakanni, idan babu su akwai kabarinsu. Don haka ka rinka tunawa cewa akwai sauran haƙƙin wannan wurin inda aka yanka cibiyarka, ko aka yanka cibiyar babanka ko kakanka. Wannan shine Afirka. Babban malamin nan na hadisi Ibn Makula a cikin littafin Sa'al Ikmal ya kawo ni labari da malaman siyar suke kawowa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya koma Madina yakan karbi baki waɗanda za su zo daga Makka, amma duk wanda ya zo kullum tambayar sa ya labarin Makka, wanda yake nuna har yanzu yana mitin din Makka. Tun da ya dawo Madina fa sai da ya wajen shekara 6 kafarsa bata sake taka Makka ba, shekara 8. A cikin waɗannan shekaru sai aka samu wani daga cikin ƴan Makka, ana ce masa Usayl Al-Ghifari, sai kawo ziyara Madina, sai zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suna tattaunawa da Nana Aisha. Yace a Usayn kai ne a gidan nan, kai ne a garin nan. Yace yaya Makka, kaifa tarakta Makka, ya ka bar Makka? Sai Usayn yace ya Rasulullah, ai Makka ta canza, ina bishiyoyin nan, ina yan wannan bishiyoyin izhir, wannan tumfafiyar kaji irin bishiyoyin fa, wannan tumfafiyar, wannan wacece yanzu wani wuri kaza. Yace kai ya Usayn, hasbuk ya ita. Yace la tuhzina, karkasa karkasa abun ya motsa har in ji damuwa. Ya ita ya ita. Suka ce tsanani yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kishin Makka da son Makka, baya so a rinka tuna mata irin waɗannan, za su sa ya ji Allah ya ba shi asamin a Madina kuma bai gama ba, kuma Allah bai ce ya koma ƙasar su ba, ya zauna a nan. To aka karye zama, ya fasa ya kasa samun nutsuwa a inda yake. Sai ce ka bari haka, wannan haka ake so ka zama duk inda kake a duniya. Ka rinka jin kishin ƙasarka, ka rinka jin tunanin mutanenka, ka rinka jin sha'awar yaushe za ka je, kuma ka rinka tambayar labari, kuma ka rinka yawan tambaya akan waɗanda za su gaya maka positive ba negative ba. Don wani in ya bugo waya a Afirka, babban damuwansa shi ne yaƙi ake a wuri kaza ko, ana kama mutane ko, ana fashi ko, an canje kuɗi ko. A'a, ya kamata ka rinka tambayar kyawawan labari da za su sa ka rinka jin kana so. Akwai sauran abubuwa masu amfani, kai ma ka rinka ji a ƙasarka akwai wani abu. Wani Allah ya yi shi a ƙasashen Larabawa, ana tsananin zafi amma ana son ƙasarsa a haka. Wani Allah ya yi shi a ƙasashen Turai, ko a ƙasashen tan ɗin nan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, tan ɗin nan, wayannan ƙasashen tsananin sanyi ake yi da ƙanƙara. Da ƙasashe na Turai irin su ƙasashen Canada, ƙasashen Denmark, da wasu yankuna na ƙasar Rasha, wanda yakan sa tsananin sanyi yakan fi cikin firiji. Sai da kai a nan in ka ce a baka misali akan sanyi, shi ne a ce maka firiji wurin ƙanƙaran nan. To kamar kai ne a cigar da kai a kulle ka, to wallahi sanyin da yake wurin ya fi na cikin wannan wurin. Amma in ka tambaye shi ina yake so, zai ce maka nan. Kai naka kana da irin wannan? Za ka ji fa an ce maka in aka zo sanyi kafin a fita za a samu mutum 100 ko sama da haka su iya mutuwa saboda tsananin sanyin. Daskarewar ta sa zuciyarsu har ƙanƙara zai iya zuwa ya daskare zuciyar, dole ta daina aiki mutum ya mutu, amma yana son wurin zai zauna. Ƙasashen da suke da tsananin zafi a duniya, waɗanda suke yankunan gefen Sahara, wanda suke da tsananin zafin da zai sa a ce kafin shekara ta wuce su da dabbobinsu, tsananin zafi zai sa zuciyar ta ƙone, ta kasa iya ɗaukawa har bugawar tata ta kasa resistin zafin, sai sa mutum ya faɗi ya mutu. A ce mutum sama da 100 suna iya mutuwa da dabbobinsu, amma suna son ƙasar, suna zaune a can. Ka taɓa ganin wani daga can ya yi hijira ya dawo maka nan ya ce zafi? A'a, haka Allah ya halicce shi kuma yana so. Kai irin waɗannan jarabawa kai baka da su a ƙasarka. Wani Allah ya halicce shi ma a dajin Amazon ne, daji na sararin subhana da ya fi ko ina girma a duniya, wanda yake South America. Amma yanzu haka akwai mutum sama da 30 million suna zaune a cikin wannan daji. Akwai kuma mutanen da suke rayuwa na primitive, mutane wanda suke rayuwa irin ta zamanin da, wanda ba sa ma sa tubafi, ba sa sa tsumma a jikinsu, suna sa ganye ne, amma ba sa so su bar nan. Wasu kuma in ka shigo ma kashe ka za su yi, saboda su ba sa so ka zo musu, kuma su ba za su je maka ba, suna son ƙasarsu. Kai ba za ka so taka ƙasar ba? Mu wannan yanki namu da Allah ya yi mu daga cikinta na Afirka, muna godiya wa Allah. Bayan abin da muke da shi na 'yancin addini, da bayan abin da muke da shi na zamantakewa, akwai abuwa da yawa da mun tsere duniya gaba daya billahi lazi kuma duk duniya ba inda zaka je ka samu sai ka dawo nan Afirka ko a wurin turawa sun shaida cewa akwai abubuwan da muke da su wanda duk duniya Allah bai ba wa su ba sai mu abu na daya daga ciki ma shine suna gani cewa mu ne asalin tushen duniya mu ne wa dukkan su kanne ne sai in ka dubi history of Africa wanda wannan babban littafin nan da UNESCO ta sa aka buga shi tarihin evolution of life da aka yi shine wai asalin rayuwa ma a duniya a Afirka aka fara dan adam na farko dan Afirka ne shine ya haifi sauran turawa wannan duka shi yasa waɗansu kuma ɗan keke da keke na tarihi suna gani lokacin da Allah ya sauko da annabi Adamu a Afirka ya jira kuma lokacin da Allah ya zo halittar annabi Adamu ya hada shi da kowace irin kasa ne kasa da muke da ita a duniya ai akwai bakar kasa shine min hama'in masnun akwai min hama'in masnun sannan daga ciki kuma akwai turab turbaya wanda ita ce ja da kuma abin nan tin wanda ita kuma ita ce mai kalar ita ce jadin da aka jikata ta zama jar tabo turab kuma asalin kasa kenan gari wanda yake shine wanda ake ce wankan tarwada ba shine mu a duniya ba da fari da baki da wankan tarwada to shine da Allah ya hada irin wannan atwar na halittar dan adam Allah ya halicci annabi Adamu a irin haka saboda ka gane kowane bangare a daga jikin dan annabi Adamu yake idan kai baki ne tushen ka dai ne idan kai fari ne tushen ka can idan kai wankan tarwada ne tushen ka can to suka ce me yasa Allah ya sa wa annabi Adamu Adam ai shine wanda launin sa yake fari-fari baki-baki kaga wankan tarwada kenan kaga ya zama fari suna da nasu baki suna da nasu na tsaka-tsaki ma yana da shi suka ce annabi Adamu ba fari bane kal ba baki bane wuluk shi abinda ake ce Adam shine abin nan ma ta gayyara launu bayadhihi ila sawad wanda launin sa ko kuma ma mala sawaduhu ila albayad kaga wannan shine Adam to annabi Adamu ma ya fi kama da inji irin waɗannan kenan suka ce ya fi kama da bakaken fata sama da yanda yake kama da fararen fata so da wankan tarwada a cikin wa ake samun su cikin bakaken fata ake samun su sannan wannan yankin namu na Afirka babu wanda ya rike asalin dabi'a ta bashariya a yanzu duk duniya kamar mu wallahi ka je ka zauna a kasashe da yawa zaka je ka gane haka ɗaya daga cikin ɗabi'a ta bashariya in dai ba addini ne ya tasiri wa mutum ba haka kawai kaga ɗabi'ar tausayi da ɗabi'ar son taimakon ɗan uwanka da ɗabi'ar social life ta yanda zaka ga mutane unguwa ko nagari kamar mutum ɗaya wallahi wannan sai ka zo Afirka ba ina magana kan yankunan musulmi ba duk duniya ko ina ka je in dai ba addini ne ya sa wasu suka yi ba to zaka samu irin wannan dan adam takan na jiki da jiki sai mu yan Afirka bari ba ku taƙaitaccen misali yanzu anan idan mutum yana tafiya da babur sai ya kada yaro fa ya kada yaro me zai faru kankace menene shi da kansa zai sauri ya samu ya daga yaron ko ma me za a masa ba sannan zaka ga mutane an cika a daga masa babur din shi ma in ya kuje a daga ana tsarewa ne zo ka kai shi asibiti sun san shi ne a Afirka idan gobara ta faru mutane ne za su kashe wutar to wallahi ka je sauran sassan duniya kaga haka ake yi ni da kaina na gani a Malaysia wanda ka kasashe ma ta musulmi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wannan dole ka kula da wayarka a ido na zaka gani wani zai zaina tafiya da waya wani ya fauce kuma yana dan masa haka aka kafin ya gudu ko zai iya kama shi ba wanda zai kalle shi ko ka ga mace tana tafiya sai a fauce Jakarta tana ihu wallahi ba wanda zai taimake ta wanda zai taimake ta shine wanda zai dauko wayar ta ya dauki bidiyo yana daukan ta yana daukan wancan din yana gudu amma sauran shine duk ba ruwan su kana tafiya ciwon heart attack zai kama mutum ya fadi a kasa mutum yana zuwa sai tsallaka ka tare masa hanya mutum zai tsaya da motar sa ta kama wuta mu yanzu anan da mai fire extinguisher da mai debo kasa da mai debo yanzu za a taru a kashe maka wutar wallahi in a irin waɗannan wuraren ne ko a kasashen turawa ba ruwan kawa da kai ka je ka gani yanda suke yi ba ruwan kawa da kai kasashe da yawa suna da wannan ɗabi'ar ta idan mutum danginka ne to yana da amfani ne a wurinka idan zai maka amfani idan ya daina maka amfani to kai ma ba za ka iya zama ka masa amfani ba abun ya hada da idan kana da uba ko uwa ba Allah ya ce in ma ya bulugan na inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma ba idan suka tsufa nan ne za ka fi kulawa da su to su a can babanka in ya tsufa ka ga ba za ka iya da shi ba sai ka dauke sai ka kai wa gwamnati sai ta ajiye shi a gidan kula da tsofi sannan duk haka ake a kasashen turai a kasashen America da sauran kasashe da yawa na duniya na Asia haka mahaifiyarka haka muke mu a Africa musulmi ne kadai suke kula da iyayensu ba za ka taba iya wannan ba zuciyarka ba za ta barka kai ba a kasashen turawa idan yaron kai kai shekara 18 ko yar kafa mace wadda ta kai shekara 18 sai ka ja layi sai ka ce na yaye kiki bar gidan nan kuma wallahi dole ta bar gidan ina za ta je ohonta tunda 18 yayi in ta ga dama sai ta koma wurin gwamnati ta rike ta amma bai zo maka dole ba ka rike ta saboda ta riga ta kai shekara 18 haka muke anan idan gidanka babu abinci makwacinka zai iya sani idan gidanka an mutuwa makwacinka zai iya sani idan gidanka ana wata hidima makwacinka zai iya sani kuma zai zo ya taya ka a can haka suke kowa yana harkar gabansa ne in kana da alaka da mutum ka gayyace shi idan baka da alaka da shi kai hidimar ka yi hidimarsa ta Abdurrahim nan gidan da na zauna da su a Malaysia gida ne da yake da hawa wajen 20 da wani abu hawan da muke ciki wanda ga gidana nan ga gidan wata ga gidan wani ga gidan wani amma billahi allazi la ilaha illa huwa ban san suwaye masu gidajen ba ko kai ka san makotan mu shi ma bai taba sanin waye bane sai dai ga wata mata ta zo za ta bude kofa in ta shiga shikenan kuma me yake faruwa da su baka sani ba ko menene na labarinsu kuma baka sai ka je ka kwakwata kofar su ka ce zaka tambaye su ko zaka ba su labarin wani abu ba kowa yana zaman kansa ne kuma ba a gaisuwa na good morning ko menene sai dai in kun shiga ku a dole mutum alif in mai kirki ne in zai gaishe ka sai maka haka haka ne ko ba haka bane ya ce maka good morning to kamar ya baka kudi ne kuma in zaka mutu a gidanka wallahi ba abin da ya dame shi da kai haka ne ba suke rayuwar bariki kenan in ka je waje in mutu ne maka haka amma wani wallahi in ya sunkuya ba zai taba daga kansa ya kalle ka ba don haka ba za ka san wane ne yake makwacinka ba kuma lokacin da yake dawowa daban da lokacin da kake dawowa ba ka san shi ba bai san ka ba kuma na sha ba da labarin wani abin da ya faru da ni a Madina wannan abin da ya fi ban mamaki shine a Madinan manzon Allah ne sallallahu alaihi irin abin da ba zai taba faruwa a nan Afirka ba mun je neman gidan haya sai muka je wani gida muka kwankwasa ina tsammani hawa na hudu ne sai aka ce a wannan gidan in kun tambaya shi zai iya ba ku labari akan gida hawa na hudun nan ina tsammani na uku ne shi zai ba ku labari akan gidan shin vacant ne shin an ba da haya shin kaza a hannunsa yake sai muka je mu kwankwasa sai wata mata sai ta fito sai take cewa sai muka ce muna tambayar gidan nan sama ne sai ta ce wala ita ba ta sani ba. Muka ce ina mai gidan, ta ce mai gidanta a bayan, amma mu je gidan da yake sama wanda yake bin wannan din. Ita tana na uku, ga gida na hudu, mu je na biyar. Mu je gida na biyar. No, na tuna namiji muka samu a gida na uku, shi ya ce mana mu yi haka. Sai muka je gida na hudu, muka je na biyar, da mu kwankwasa sai mace ta bude, da alamun ba kowa a gidan sai ita. Muka ce muna tambaya ne akan gidan nan nan na ƙasa, ko kina da labari? Ta ce ba ta da labari. Sai muka ce to gidan da yake na ƙasa da shi, shi suka ce mana mu zo mu tambayi mai gidan nan, shi ne abin yake hannunsa. Ta ce ai mai gidan nan watansa hudu da mutuwa. Mai wannan gidan da ita take ciki, wanda shi ne yake da maganar gidan a ciki, watansa hudu da mutuwa, amma ita ba ta san labarin gidan ba, da dai ta san gidan a hannunsa yake. Sai muka dawo wurin wannan mutumin da muka kwankwasan, sai muka tambaye shi, sai ce wala ni ban san ma ya mutu ba. Shi ne ƙarshen labarin da nake son ga muku. Wala ni ban ma san ya mutu ne. Muka ce sun ce mana wai watansa hudu da mutuwa, ko kana da wani ƙarin bayanin? Ya ce a ni wala ban ma san ya mutu ba, wala ma addini. Balarabe ne, wancan ma balarabe ne, amma bai san makwabcinsa wanda gidansu ɗaya ne fa, yana sama da shi, ya mutu ba, saboda ba ruwansa da shi. Ma'adiriyani haka muke a Afirka yanzu, aka fi irin wannan rayuwar. Irin waɗannan ne fa za ka samu mace tana zaune a matsayin single mother, kuma single ɗin ba ma uwa ba ce. Wallahi mutum yana iya na gidansa ya mutu har sai ya zamana ya fara riɓewa, warin ya bule gidan, kafin sai ai waya wa 'yan sanda, ba wanda zai taɓa fa. Sai ai waya wa 'yan sanda, sai sun zo sun ɗaukan an samu gaggawar ta riga ta riɓe ne, shi ne sai a je a yi ƙiyasi, sai a ce cap satin sa biyu da mutuwa, ba wanda zai sani. Shi ma ta yiwu inda ya kunna AC ne, ya kwanta ya rufe, AC zai tare ta yanda warin ba zai fita ba, sai ya iya fin wata ko sama da haka, gangan jikin bai rufe ba ta yadda zai iya zama har a san da cewa ya ma mutu, saboda ba wanda ya san wani me yake ciki. Yanzu ba za ka gode wa Allah da Allah yi ka irin nan ba. A takaice dai ina gaya muku ne cewa mu ma fa muna da namu abin da Allah ya bamu. Wani zai ce to ai bamu da arziki, duk kasar da kaga ta yi arziki su suka nema da kansu. Ko fetur kake da shi a ƙarƙashin ƙasa, kai za ka nema ka tono, ai ba haka kawai ne za ka fara ɗiba ba. Don haka duk wanda kaga suna da arziki su suka yi ƙoƙari suka nema, kuma fabtagu indallahi rizqa, ba wanda zai nemi arziki a wurin Allah, Allah ya hana shi. Duk ƙasashen nan galibinsu, musamman ƙasashen Turai, da mu suka yi arziki da ƙarfin tuwon iyaye da kakanninmu 'yan Afirka suka je suka gina ƙasarsu, saboda da yawa daga cikin ma'adinai da albarkatun ƙasa da mu muke da su, su Allah bai ba su ba. Sannan mu muke da yankunan da suka zama wurin da ya fi ko'ina a duniya can ɗabi'a, musamman yankunan East Africa su suke da inda ya fi ko'ina a duniyan Allah nan, wanda Turawa da yawa da yankuna na South Africa, shi yasa kaga sun yi ta yin hijira tun a da, suka zauna a South Africa, suka zauna a Namibia, suka zauna a Zimbabwe, suka zauna a irin waɗannan ƙasashe, saboda da sun koma su kori 'yan wuri ne su dawo nan, saboda can ƙasar ba ta musu daɗi. Yanzu duk yankin da ka je a duniya, ko dai sanyi na tsanani ya kashe mutum, ko zafi na tsanani ya kashe mutum, ko girgizan ƙasa ya kashe mutum, wanne ne ɗaya daga cikinsu da ake mana a Afirka? Ƙasarmu tana daga cikin da ya fi ko'ina kyau a duniya, inda ba alaman za a iya yin girgizan ƙasa kwata-kwata a tarihinmu. Ka gode wa Allah, ka dubi ƙasashen da Allah ya aika musu da jarabawar tsunami, a yi girgizan ƙasa a cikin teku, kuma volcano da yake fita daga duwatsu ya sa dutse aman wuta sai a sa ya fito daga cikin teku. Kai ka taba gani wannan bala'i? Kana jin motsin irin sa zai faru a Afirka? Babu shi, alhamdulillah. Duk matsalar mu na Afirka mu muka jawo matsala, ba Allah ne ya jawo mana ba, mu muka jawo sai Allah ya kaddara. Shi kuma Allah kaddarar ta komi akwai sababi a kai, don haka kai ne in kika in kai ba daidai ba sai Allah ya sa maka ba daidai ba. Amma kasar mu asali Allah ya halicce ta kasa ce mai kyau mai albarka, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi. Don haka jama'a mu gode wa Allah mu yan Afirka, alhamdulillah. Wannan kasar tamu ta Afirka mu ne waɗanda muka fara karɓan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan kasar su da duniya gaba ɗaya ta ƙi shi, an kore shi daga kasarsa, an kori mutanensa gaba ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tattara ku je Afirka, ku je kasar Habasha, a can ne akwai sarkin da baya zalunci, kuma suna zuwa, wallahi ba mu bada kunya ba. Waɗannan mutanen suka karɓe su, ya ce ku yi zamanku, wannan ƙasar ba a zaluntar kowa, wannan Afirka ne fa. A wannan ƙasar tamu ta Afirka aka yi mutumin da a tarihin duniya ba a taɓa yin gawurtaccen sarki da ya yi arziki a duniya irinsa ba, a tarihi na Turawa, ba a tarihi irin na Alƙur'ani ba. Mansa kanka Musa, wanda ya mulki a daular Mali, a wannan yankin namu na Afirka aka yi gawurtaccen mutumin da ba a taɓa yin gawurtacce a duniya, da ya kafa civilization inda ta gawurta a duniya har Allah ya mata kirari ba, sai a nan Afirka. A nan aka yi Fir'auna. A yi tsiyar ne ma, wallahi Afirka ta yi tsiyar da sai da duk duniya ta ji cewa akwai mutumin da duk duniya ba irinsa, a Afirka ne rayu. Jama'a mu gode wa Allah. Da ya babu Fir'auna. Kuma Allah ya halaka shi ya ɗaukaka Annabi Musa. A nan Afirka ne ake da mafi tsufar kayan tarihi na civilization inda duniya ta shaida da su. Ɗaya daga cikin 7 greatest wonders a duniya, kuma wanda ake gani ya fi na kowanne ma a duniya, shi ne waɗannan ahram ɗin da fir'aunonin ƙasar Masar suka gina, wanda har yanzu da civilization in duniya gafa ta malam. Wannan 7 wonders ɗin na duniya kowanne daga ciki ana iya ganin cewa ɗan adam zai iya yin su a yanzu, da wanda yake daular Andalus, wanda shi ma musulmi ne suka gina, da China Wall, da sauransu. Amma wannan ahram ɗin, pyramid nan da yake ƙasar Masar, shi ne wanda aka ce wallahi ya gagari ba dau, a yanzu a duniya ba wani technology da zai iya gina wannan abu, saboda duwatsu ne aka yi tubali da su. Kowane dutsen da aka yi tubali da shi ɗin, karka ɗauka kamar ƙaramin tubali ne, mafi ƙarancin ƙiyasinsa shi ne kamar ka ce, mafi ƙaranci shi ne kamar ka ce tanki, ka san tanka na ruwa, to kamar irin wannan ƙaton tankin, to sai a ce shi ne kamar tubali guda ɗaya, irinsa aka jera su, kuma sai suka yi haka, ba a kuma sanya musu wata gwafa da ta riƙe a tsakiya ba. Kuma shekararsu an ce 4,000 suna tsaye a haka, iska da ruwan sama da wane ne, kuma baya bukatar fenti. Sai ana cewa a ina aka ɗauko duwatsu da wasu irin na'ura, ko baran ce mota ba, da wani irin abu aka rinka ɗauko su, saboda ɗan adam ko sun haɗu su nawa ba za su iya ɗaga tubali guda ɗaya ba. Sannan me yasa suka zama, ana gani a jikin guda ɗaya fa ana iya samu ana da block 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 kusan guda miliyan to taya aka debo su sannan wani dutse ne a kasar Masar zaka iya zuwa kaje kace ga inda aka fasa aka sassara aka diba ba zaka kaga alamar ba doka wannan yana daga cikin greatest wonders a duniya duk yana na Africa kuma suna biyan kudi su zo su kalla su koma muna da abubuwa da yawa da Allah madaukakin sarki ya mana banda arzikin da Allah ya mana na kasa mai albarka wanda kasar da muke da ita a Africa tana iya noma duk abin da duniya take nomawa duk in ka je wata kasa a duniya zaka samu za su iya noma wani abu kaza amma abu kaza ba za su iya noma ba mu kuma duk abin da ka san aka ana nomawa a duniya a Africa za iya noma shi na rani ne ko na damuna na sanyi ne ko wanda ke son zafi ko wanda ke son tako ko wanda ke son yashi ko wanda ke son wane ne duk abin da kake so na nau'in kasa akwai irin ta Africa akwai kasashe da yawa da in ka je irin kasar irin ta kenan ba za ka taba canza ba sai dai ka bar wata kasar amma mu yanzu a nan yankunan Najeriya kadai a arewacin Najeriya kadai a North Central kadai aka ce tana da kasar da samfuri ne na duniya gaba daya ba wata kasa da ake da irin ta a duniya wanda babu a North Central shi yasa duk abin da ka san za iya nomawa na wanda baya son ruwa da yawa ana noma shi a North Central wanda yake son ruwa da yawa ana noma shi a North Central wanda yake son tabo mai karfi da wanda yake son kasa mai laushi duk ba wanda ba a nomawa jama'a wannan arzikin karamin arziki ne banda albarkatun kasa da Allah ya bamu a kasashen mu na man fetur da har yanzu ba a gama ma gano a ina suke ba ballantana a ce za a gama diban su da iskar gas da sauran ma'adinai zinariya da azurfa da kowane irin abu da ka sani a duniya kasar Ghana shi yasa ake ce mata gold coast da kudi ne da ka sani Allah ya dankare a karkashin kasan sai kawo kasa ya tsora a kai sai yake mutane su rayuwa sai shine gold din a karkashin kasa Allah ya dankare gaba ɗaya kudi ne a kasa amma Turawa ba za su so mu yi exploring din wannan ba ballantana ya zama mu za mu fi kowa kudi amma wallahi da za mu ci arzikin da Allah ya bamu ba za mu gama cinye shi ba ƴan Afirka kuma da zai fi karfin adadin mu na ƴan Afirka kuma wallahi da har sai ya zama kowace kasa a duniya sai mun fita arziki sama da ko ina na da mu da yawa sai gabar zance ta karshe ita ce taya za a yi mu nuna kishin kasa kuma taya za a yi mu amfanar da kasashen mu kuma mu nuna wa Allah cewa mun yi godiya akan wannan karimci za mu iya yin wannan ne ta hanyar yin gyara ta fuskoki kamar haka al-islah addini al-islah as-siyasi al-islah al-iktisadi al-islah al-amni da kuma al-islah al-ijtimai waɗannan gyararraki guda biyar idan muka yi su to shine muka nuna alamar muna da kishin kasa kuma mun gode wa Allah da abin da Allah ya mana abu na farko shine mu yi gyaran addini a kasashen mu mu yi gyaran addini a Africa ya kamata Africa ta zama cibiya ta addini da godiyar Allah da yabon Allah Allah ya ba mu karfi a jiki sama da yanda ya ba wa waɗansu kasashen wannan karfin mu yi amfani da shi wajen bautar Allah ba kasala za mu ji ba Allah ya ba mu basira babu wata kasa a duniya da za ta yi wani abu ta yi fice a kai face sai dan Afirka ya je can kasar kuma ya fi su iyawa Turawa waɗanda su suka fara kirkiro wanda su suke jagorantar sauran kasashen duniya a kimiyya da fasaha abubuwa da yawa dan Afirka sukan gano na kimiyya da fasaha sai dai su dauke mu je can mu je mu yi musu zaka samu wanda yafi kowa kwarewa a designing din yadda ake tsara zanen mota, kamar yadda ake tsara zanen taswirar gida kafin a gina, sai ka samu daga nan Afirka ko daga Najeriya za ta dauke shi ya je America ya je yi shekara da shekaru. Wani bawan Allah yake ce mun mu haɗu da shi a Shika wannan kicin hospital na ABU Zaria, sai yake cewa ya je yana da wata matsala ce ta ciwon kansa a hanjinsa, za a yi masa aiki. Shi ne yake ce ka amma ka furge ni wallahi, kai ga ka da wadatar ka da komai, amma ka zo za ka yi waɗansu sirrin su tafi ƙasashen waje su kai kuɗin can. Ya ce malam ai wallahi ba su gane ba ne. Ya ce ai ni lokacin da Allah ya sa na fahimci wani abu, idan dai har akwai ƙwararren da zai iya maka kuma na yarda da cewa akwai facilities din, ya ce wallahi gara in yi a ƙasata a kashe kuɗin a ƙasata a kan in kai wani wuri. Sai yana ban labarin wani abokinsa, ya ce yana da wani ciwo a jikin zuciyarsa, za a yi masa aiki a jiki. Sai ya je samu ɗaya ne wajen wani likita, sai likitan ya ce masa za mu yi maka aiki kuma za mu cire maka ƙurji ne a jikin zuciyarka. Ya ce za a taɓa zuciyata? Ya ce a'a gaskiya ba a nan ba. Sai ya ce to, ya ce ka gaya mun a ina ake yi? Ya ce a duk inda ka je ana yi, a wannan ai mu ma za mu iya yi maka a nan, amma in ka fi so hankalin ka fi kwanciya ka tafi. Sai ya ce zan je Ingila. Sai ya tafi Ingila, wallahi ya ce abin mamaki. Aka je aka kai shi, da a nan an caje shi zai biya kuɗin da ni ko miliyan biyar ne. Sai je can ya kashe kuɗin da ya kai miliyan 25, ka ga ninka sau biyar kenan. Sai da ya je aka lullube shi, ya je an gama masa komi, an gama shiri, aka ce yau za a aiki, aka ce ka yi hakuri. Sai GB, sai yaushe, aka sa masa lokaci da ya tabbata ranar da za a aiki, aka kawo shi, aka masa allura anesthesia, ya tafi aka gama aiki, aka farfado da shi. Bayan ya gama sai aka ce mishi to ga likitan da ya maka aiki, bari ka shiga sai ya baka shawarwari da yadda za ka yi. Ana tura shi da keken wane ne, sai ya je ga wannan likitan ne da suka haɗu da shi a Najeriya. Ya ce ha, ya fara waye zai wani hawayu, ya ce a kai Hausa mana ba ka gane ni ba ne? Ya ai ni ne dai wancan likitan da ka gani. Yace ai a nan ba wanda suka dogara da shi a kwarewa akan wannan aikin kamar ni, zaka zan yi maka a can inda ba sai ka je ko ina ka sha wahala ba, iyayenka da ɗan uwanka zan samu su ziyarce ka su ganka, ka biya miliyan biyar. Ka ce bara ka yi ba, ka zo nan ka biya miliyan 25, miliyan 15 a cikin nawa ne, miliyan 10 ne na asibitin. Ka gani? Don haka muna da kowane irin. Shi yasa heart transplant da aka fara yi a duniya, ma a Afirka aka fara yi, a South Africa. Penis transplant a fara a ɗauki zakarin wani a sa wa wani, in na wani babu, wancan ya mutu a cire na wancan a sa, kuma a dawo ta tana da rai ta yi aiki, a Afirka aka fara yi wallahi. Allah gafarta. Duk waɗannan abubuwa ne da Allah maɗaukakin sarki ya sa muna da ƙwarewa a kansa. To ballantana kuma inda Allah albarkace mu da karatun Al-Qur'ani. Yanzu kiyasi da ƙididdiga ya nuna cewa duk duniyan nan ta Allah Ta'ala ba inda ƙwaƙwale suka haddace Al-Qur'ani da yawa kamar yadda ake da su a Najeriya. Duk duniya ba ƙasar da ta fi Najeriya yawan mahaddatan Al-Qur'ani. Kuma shekarar da muka tafi musabaka sai da Sheikh Ibrahim Al-Akhdar Al-Qayyim, shugaban makarantar Al-Qur'ani na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace ai mun yi ittifaki cewa duk duniya ba wanda yafi iya karanta Al-Qur'ani gaddan kama nazala kamar ƴan Najeriya. Haka kai ko ba haka ba? Duk duniya in dai ka karanta Al-Qur'ani, in aka samu ƙwararren wanda ya iya, duk duniya ba wanda ya kai mu. In dai an hada a ce gaba ɗaya ne, ba wai ka dauki individual ba. Alhamdulillah gafarta malam, muna da godiya ga Allah. Kuma ga ɗaliban mu waɗanda suke tafiya makarantu, ga ɗaliban mu waɗanda suke zuwa gasar karatun Al-Qur'ani, by average yanzu a duniya duk gasan karatun alqur'ani da Najeriya take shiga sai ka samu cewa Najeriya tana daga cikin wadanda suka fi kowa cin nasara. Matukar za a yi adalci a cikin alƙalanci banda kuma sauran fannoni na ilimi. To alqur'anin da aka saukar nesa da mu, Allah ya sa muka iya ballantana sauran abubuwan da suke kusa da mu. Don haka abinda muke bukata na farko shine mu taimaki addini a ƙasashenmu. Duk abinda za mu yi, Ubangijin nan maɗaukakin sarki da ya karrama mu, to mu kuma mu karrama kanmu. Inna akramakum indallahi attaqukum. Saboda wallahi bari ga muku, ba mu da riban komai, ba mu ɗan Afirka, ba addini muka yi ba. Dama ta mala. Duk yadda kai ɗan duniya ba za su yadda da cewa kai wani bane, saboda ɗan baya su riga sun kaskantar da kai. Don haka ba su ɗauke ka a kan komai ba, suna gani ku ne da bayi, alama daga birai kuka fara rayuwa. Abinda zai sa ka fi su kadai shine in an je lahira su ganka a gaba su suna baya. Don haka mu ba ma da gata sai Allah. Wallahi idan ɗan Afirka bai bauta wa Allah ba ya yi asara goma da goma. Abu na biyu da za mu gyara a ƙasashen Afirka shine al-islah as-siyasi. Mu gyara tsarin shugabanci, tsarin siyasa. Dukkan ƙasashen Afirka yanzu babu wata ƙasar Afirka da take ƙarƙashin colonialism. Dukkansu sun samu ƴanci daga kan 1960 ya yi sama, tun daga 58 da aka fara har ya zuwa yanzu nan ba wata ƙasa da bata da ƴancin kanta. Amma mun kasa samarwa kanmu ƴanci na siyasa, mun kasa samarwa kanmu ƴancin ƙwaƙwalwa akan tsarin siyasar da ya dace da mu. Sai dai mu ce za mu yi koyi da Turawa, kuma ba mu iya na Turawan ba, ba kuma za mu iya na Turawan ba, sai dai mu yi amfani da irin na Turawan. Su suna yin amfani da nasu su kawo ci gaba a ƙasashensu, mu kuma mu yi amfani da namu rinƙa cin naman junanmu. Duk lokacin da aka ce maka siyasa ta yi kusa, to tashin hankali da zaman fargaba da zaman ɗarɗar ya tabbata lahu a gare mu. A cikin wannan lokaci da yanzu ake kusa da za a yi siyasa, yanzu daga nan zuwa ɗan kwanakin nan da suka rage kafin a yi zaɓe na shugaban ƙasa a Najeriya, mutum nawa za su mutu? Sauran ƙasashe idan sun yi zaɓensu yana sa wani ya mutu? Mutum nawa za su rasa ransu? Sannan a baya mutum nawa su kuma suka mutu a baya a sanadiyar siyasa a Najeriya da ƙasashen Afirka? Daga a kashe ɗan takara, ko a kashe wanda ya riga ya ci, sai a kashe mai goyon bayan ɗan takara, sai a kashe duk yadda kai gaba da duk yadda kai adawa wanda Allah ya ce zai ci, dole sai ya ci. Akan me za ka je ka yi adawa da har za ka kashe ɗan uwanka talaka, ko kai ka ce ka yi wayon da za ka haɗa bakin da za a je a kashe ɗan uwanka ɗan siyasa? Kashe shi ba zai taɓa sa ka hau mulki ba idan Allah bai sa dama kai za ka yi ba. Idan ko Allah ya sa kai za ka yi, ko ka bar shi kai ba ka yi takara ba, wallahi sai ka hau. Mutane nawa ne za a yi takara da su? Ba su zo na ɗaya ba, ba su zo na biyu ba, amma sai Allah ya kawo su sun yi kujera. Abubuwan mamaki a wurin Allah suna da yawa. Duk wanda Allah ya ce zai ba shi mulki, sai Allah ya ba shi, ko kana so ko ba ka so. Akwai mutanen da Allah zai ba su mulki ba sa so, suna ƙi, amma dole haka Allah zai ɗora musu. To ballantana wanda ma yake nema, in za ka nema ka nema a wurin Allah, ka dogara ga Allah, ba sai ka kashe ɗan uwanka ɗan Najeriya ba. Sai yana daga cikin abin da za mu gyara harkar siyasa ɗinmu shine mu rage tsadar da siyasa take da ita. Kai ba za ka zaɓa ba sai an baka kuɗi. Kai ba za ka goyi bayan mutum ba duk gaskiyarsa idan ba zai baka kuɗi ba. Ina za mu je don ina kishin ƙasar? Shi yasa duk wanda ya saya da tsada, to ko da tsada zai sayar? Ya sayi mulki a wurinku da tsada, to da tsada zai sayar muku kuwa? Ba yadda za ka yi in ɗauki jarin kuɗi na in kashe miliyoyi, daga baya na zo na hau mulki kuma ka ce ɗauki wannan miliyoyin in gina maka hanya in sama maka ruwan sha? A'a, sai na cire nawa, na cire riba, daga baya sai mu raba sauran da kai. sannan wajibi ne ita ma gwamnati ta san inda za ta shigo cikin harkar siyasa a Najeriya ta rage tsadarta. Yanzu mutum yana da kishi yana so ya yi aiki wa ƙasar nan, amma ya sayi takardar da zai nuna alamar yana so ya zama shugaban da zai mana hidima, sai ya sayi takardar naira miliyan 100 kuma non-refundable. Haba don Allah, saboda a nuna maka talaka ba zai taba zama shugaba ba kenan. Takardar kawai, takarda fa, paper kawai ka cika form sai ka mayar, ba duk ita za ka yi ba fa. Naira miliyan 100, kai miliyan 100 wasa ne da za a raba mana a nan? Lashi kyauta. Waɗannan kuɗaɗe da aka kashe a kan sayan form kaɗai na duka jam'iyyun, dukansu a haɗa a raba wa 'yan Najeriya, kar su yi zaɓen kawai a ɗauki wani a ɗora, wallahi za su yarda. Wallahi a ɗauki wanda aka ga dama a raba, in dai za a raba mana kuɗin shi kenan, kar ma a sha wata wahala a ba mu wannan kuɗin, a ɗauki wani a ce shi ne shugaban. In aka sha duk wannan protocol ɗin aka gama duk abin da za a yi, sai aka zaɓi wani a ƙarshe, za ka iya rantsuwa da Alƙur'ani cewa zaɓen gaskiya aka yi na Allah da Annabi har ya ci? Dole shi ma sai ya yi ciko bayan miliyan 100 da ya saya, ko miliyan nawa da ya saya in a jam'iyyarsu, a haka dole ƙarshe sai ya zo ya yi ciko da waɗansu abubuwan da yawa, kuma dole daga gare ku za a tatsa. Saboda haka dole muna da buƙatar mu yi gyara. Sannan kuma al-islah, kaya kunce na gama, har na kusa gamawa. Sai kuma al-islah al-iqtisadi, shine gyara na tattalin arziki. Gyara na tattalin arziki, duk abin da za mu yi mu samu arziki muna da shi. Na farko manpower, ƙarfin da za a nemi arzikin Allah ya bamu, mu ba malalata ba ne. Shi yasa ƙasashe da yawa da mu ma suka dogara, mu muje mu yi musu aikin ƙarfi su samu arziki. Saboda mu ma za mu iya da kanmu, ga sana'o'i, ga noma, ga ƙasar noman, ga kasuwanci. Inda ya fi ko ina yanzu a duniya izdihar na kasuwanci, wallahi shi ne Afirka. The best market a duniya fa billahi lazi shi ne Afirka. Duk wata ƙasa da take da arziki a duniya tana neman ta yi competition ne da 'yar uwarta wajen ƙulla abota da Afirka, saboda ta kawo kaya a tsaya. Saboda ba inda kasuwanci ke tashi a duniya kamar Afirka. Ka dubi yanda ake takara tsakanin China da America a kan Afirka. Kowa in yana so ya aiki da zai samu kuɗi, suna su zo Afirka su gina hanyoyi, su gina abubuwa, su gina filin jirgin sama, su gina abubuwa na infrastructure, su samu kuɗi. Mu kuma sai mu je can mu yi laburanci, a can mu samu kuɗi. Saka muna da buƙatar dole duk wanda yake da wani abu da zai investing a Afirka ya yi abin da zai samu, mu samu ɗaukaka ta tattalin arziki. Sannan abu na hudu kamar yadda na faɗa shi ne al-islah al-amni, ko kuma al-ichi ma'ituku, gyaran mutane a cikin al'umma. Akwai abubuwa da yawa da suka ɓata tarbiyyar Afirka da ba ma da su. Wannan shaye-shayen wallahi da ba a san su ba a nan ƙasar. A ƙasashenmu shaye-shaye da yara suke yi, maza da mata, shan miyagun ƙwayoyi, shan maganin tari, shan kwatami, shan wacece, duk wannan ƙwaƙwalwar da Allah ya ba mu, sai yaro ya sha wani abu sai ya sa duk abin sai ya rufe ƙwaƙwalwar, sai mutum ya zama useless da shi da dabba duk ɗaya. Gara dabba ma za ka yanka a yi balangu, ma wannan ya ka iya da shi. Saboda haka muna da buƙatar dole sai mun gyara yanayin zamantakewarmu da tarbiyyarmu. Sannan abu na ƙarshe shi ne al-islah al-amni, wanda shi ne ya haɗa duka. Samar da zaman lafiya, zaman lafiya tsakanin makwabtan ƙasashe da suke da ba sa ga maciji da juna, wannan bai dace da al'adar Afirka ba. Rigingimu da suke faruwa a cikin ƙasa tsakanin yanki, wannan ɗan yankin kudu, wannan ɗan yankin arewa, a cikin jiha ɗaya ma sai ka samu da ɓangare kaza da ɓangare kaza, a cikin jiha ɗaya da 'yan yanki kaza da 'yan yanki kaza, duk wanda ya samu abu ɗan yanki kaza ba namu ba ne, zai taimaki 'yan yankinsa ne. wannan duka yana cikin islah da ya kamata a ce dole zamu gyara in dai muna so mu ci gaba mu gyara zaman lafiya a tsakanin mu mu daina zama da gaba da juna a tsakanin mu kuma yadda Allah ya ajiye mu a cikin jiha ko a ƙasa guda daya duk da bambance-bambancen mu na yaruka duk da bambance-bambancen mu na addini dole ne mu zauna lafiya da juna fa kar kai tsammani Allah yayi kasar ku saboda ƴan yaren ku ko ƴan kabilar ku ne kadai wannan rigiman na kabilanci ba zai taba kai mu ko ina ba inda zai kai wani wuri da ya kai ɗan Rwanda tutsi da hutu shekara da shekaru da suka yi a 90 sun kashe kusan ɗaya bisa hudun adadin al'umman ƙasar gaba ɗaya akan kabilanci yara da manya da mata da maza duk an kashe su suna rami amma yanzu da suka zo suka gano suka yi wa kansu fada da suka samu wannan shugaban mai kokari yanzu suna daga cikin inda yake ko ina a duniya best countries to live in Africa mu yanzu har yanzu ba mu gama farfadowa da wannan ba har yanzu tsakanin kabila da kaza in an zo maganar zabe ana tunanin a dan kabila kaza ne bara ku tunani waye zai muku abin da ya kamata ba sai ku ce dole sai dan garin ku ko dan kasko ko dan yankin ku ko dan addinin ku shi din me muku duk ya kamata a ce wallahi mun waye mun wuce wannan ana magana akan siyasa ba a magana akan dole sai dan kabila kaza ko dole sai dan addini kaza babu wannan idan zai cutar da kabilar ku ne sai ku nemi wani wanda ba zai cutar da kabilar ku ba ko da ba dan kabilar ku ba idan zai cutar da addinin ku sai ku nemi wani ko dan addinin ku ko in ba zai yiwu a ce dole sai dan addinin ku ba dan wani addinin amma wanda ba zai cutar da addinin ku ba ba zai taba yiwa irin kasar Najeriya ka ce dole sai musulmi ne kade zai iya zama shugaban Najeriya ba zai taba yiwa ba saboda tsarin kasar ma ba ta sa haka ba kuma yanda Allah madaukakin sarki ya aje ma ba zai taba yiwa haka ba kace dole sai musulmi zai zama shugaba ƙarya kake wallahi ba zai yiwu ba huwal ladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min kafirun musulmi ya zama amma shi musulmi in yazo fadar gwamnati a cikin masallaci ne zai kafa kuma in yazo musulmi kadai zai yi wa shugabanci harin shugabanci bai ce dole sai wannan ba kana fifita musulmi alwala'u wal bara'u naka akan abin da shafi addini musulmi ne wannan kowa ya riga ya sani amma kace tsarin siyasa dole sai musulmi kadai ko yanzu mu kafa jam'iyya sai mu ce musulmi zalla zai yu zai taba yuwa ba dole sai kun hadu an yi wannan gamin gambizan amma daga ciki kai kuma in kana da dabara a matsayin ka na dan siyasa ko matsayin ka na wane ne sai ka tuna da farkon wancan magana na al-islahu ad-dini kai za ka yi da siyasar ka ka taimaki addinin ka kai za ka yi da tattalin arzikin ka kana da kuɗi ka taimaki addinin ka kai za ka yi da ilimin ka ko bokon ka science and technology ka taimaki addinin ka kowa da hidimar da zai yi wa ƙasa ta hanyar addini ina fata mun fahimta baka mu sani da cewa waɗannan abubuwa guda biyar wajibi ne akan mu amma ya fi zama wajibi akan ɗaiɗaikun waɗanda abun yake hannunsu al-islahu ad-dini waɗanda Allah ya ɗora musu wannan amana su ne malamai dole ne malamai su tashi tsaye su haɗa kansu su kuma yi da'awa saboda Allah su karantar saboda Allah kuma su rinka karantarwa bil hikmati wal mau'izati al-hasana karantarwa da za ta ƙara kawo haɗin kai ba za ta raba ba karantarwa da za ta ƙara kawo wayewa ba komawa baya ba karantarwa da za ta ƙara kawo zaman lafiya ba rugujewan al'umma ba sannan al-islahu siyasi wa ƴan siyasa da waɗanda Allah ba su amana ta gwamnati da duk wanda zai shiga ya zama yana da kishin ƙasa yana da kishin al'umma yana kuma tunanin menene idan ya je ya gama alƙaluma na tarihi za su rubuta shi idan ya mutu mu mutuna shi ba kawai don a sa sunan street da sunansa ba a'a mu rinka yaba masa sannan kuma alƙaluman mala'iku su rubuta shi cewa wannan yayi abin kirki kuma Allah ya yaba shi a lahira sannan al-israful iktisadi duk waɗanda suke da arziki daga cikin mu waɗanda Allah ya ba su arziki sawa'un suna cikin ƙasar nan ko suna waje su yi wani abu na investment kayi tunani da Allah ya baka arziki su wane ne a dan abin da Allah ya baka wani daga cikin ƴan ƙasar ku ya amfana mutum nawa ka daga mutum nawa ka ba wa scholarship mutum nawa cikin ƴaƴan makwabta ko ƴaƴan dangi ka biya musu kuɗin makaranta lokacin da kake biyan na ƴaƴanka gurgurun dan abin da Allah ya baka gurgurun abin da zaka iya mutum nawa cikin mata waɗanda mazajensu suka mutu aka bar musu marayu ka taimaka ka ɗauki nauyinsu da ɗan abin da za ka iya na kuɗinka da shi za ka yi jihadinka da shi kuma za mu gina ƙasa sana al-islahul amni al-islahul ijtimai jaran al-umma wajibi ne iyaye su sani wannan amana farko akan su take su haifa mana ƴaƴan da suka dace su haifa mana ba ƴaƴan da za su bar mana su kuma su gudu suna koran ƴaƴan ba su ma ba su ƴaƴan ba balle mu sauran al-umma amma ba tsarin musulunci bane ba kuma tsari ne da ya dace da kishin kasa a ce yanzu ka zo sai ka zo kasashen mu na Afirka ne ka rinka ganin yara yiwu suna bara kuma a kasashen musulmi kasashen da suke da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda ya halatta a duniya ya roki wani sai ɗaya daga cikin mutum uku kadai duk wanda ya roko baya cikin wannan hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai tashi ranar kiyama fuskar sa kwarangwalle kuna da irin waɗannan hadisi amma kuka fi kowa masu bara ina za ku je sannan kuma matasa daga cikin al-islahul ijtimai dole matasa kowa yi tunanin taya zai bada gudumawarsa wajen nuna alamar yana da kishin kasarsa ta duk inda ka fara cewa zaka iya in zaka shiga aikin gwamnati in zaka shiga aikin jami'an tsaro in zaka shiga harkar kasuwanci harkar sana'a harkar noma harkar wacici kaga dai menene abin da kai sannan inda ake neman karfi na tuwo domin gina kasarka kai ba dole sai in za a baka wani abu ba ka tuna da ƴan uwanka waɗanda suka yi irin haka suna samartaka sannan ƙarshe al-islahul amni jami'an tsaro waɗanda Allah ya baku amanar al'umma ta hanyar rayukansu da dukiyoyinsu ka rinka tunawa don Allah ka yi wa kasarka adalci mutum nawa ne suke neman aiki na soja ko na ɗan sanda ko na kowace ɗamara Allah ya sa aka baka amma ɗan abin da aka baka ƙasar ku ta baka kai ta hana waɗansu amma bai ishe ka ba sai ka yi amfani da ƙarfin bindiganka da ake tsoro ka rinka karɓan kuɗaɗe a wurin talakawa ko a baka kuɗin da za ka siyo makamai ka haɗe kuɗin da kai da waɗansu da haka dai za mu sa ƙasar mu ta ci gaba to ballantana ku kuma ƴan siyasa maraba da dukkan ƴan siyasa da suke da kishin ƙasa da tunaninsu shine ya za a yi ƙasar ta ci gaba ba ya da a yi su ci gaba ko yankinsu kaɗai ya ci gaba ba idan kana wakiltar yankinka to waɗanda kake wakiltar su sani akwai ɗan siyasa na arziki waɗanda billahi lazi kai kanka kana ganinsu ko ba su faɗa ba za ka je kai musu addu'a Allah ya ba su nazara irin mutanen da za su yi su ce wa mutane za su yi kaza su yi abin wani ma har ya yi da ƙari wani za ka ga yana kashe kuɗi yana hidima a kan ƙasa da na al'umma har ka yi tunani an ya ɗan kuɗin da ake ba su da shi yake yin wannan idan ka yi niyya Allah ya sa maka albarka za ka iya akwai irinsu da yawa cikin 'yan siyasa ya zama irin waɗannan kake tunani ba irin waɗanda su suka tara abubuwan arziki suka ɗebi 'ya'yansu da iyalansu suka kai waje kuma suna jiran ranar da za su gama keniyarsu su watse ba idan kana da irin waɗannan Allah zai taimake ka sai ya yi ka gama Allah ya yabe ka mala'iku su baka salati sannan al'umma kuma su rinka sa maka albarka kuma kaga kana so ka dawo ƙasarku kana so ka dawo garinku in ba haka ba wannan garin da kake ganin wallahi haka zaka gani zaka bar garin kana faɗa da gwamnati kana faɗa da al'umma kana faɗa da kowa kuma an ce Allah ya tsine maka kuma sai ka mutu in ka mutu kuma ka je ka bada bayani a gaban Allah saboda haka jama'a wannan bayani da nayi a taƙaice na kwaɗaitar da mu ne akan maganar kishin ƙasa a kowane ɓangare da kai za ka iya don Allah kafin mu mutu mu koma wajen Allah kowa daga cikinmu ya shirya amsar da zai gaya wa Allah ni me na nuna wa al'ummata akan cewa ina kishinsu ina son su ni me na nuna wa ƙasata akan cewa ina kishinta ina ƙaunarta sannan ni me na nuna wa ubangijina na godiya da ya mun karimci ya halice ni a wannan ƙasar me na yi wa ƙasar don in nuna wa Allah na gode Allah maɗaukakin sarki yana so a gode masa kuma idan aka gode masa zai ƙara la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda ya zama kuskure Allah ya fai mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh